Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House.
Kamin labarin kenan. Masana ilimin kasuwanci sun ce amfani da kudin yanar gizo wato cryptocurrency ba halartacciyar hanyar kasuwanci ba ce, sai dai wata makaranta da ta fara karbar kudin makaranta ta wannan hanyar ta ce tana da hujja.
Tunda ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo da sabon abubuwa na tsarin rika, kuma ma a karan kanmu mun samu cikakken tsari na gudanar, wato ma bara mu embrace din wannan abu.
Sai kuma mu leka jamhuriyar Niger, inda kotun ECOWAS ta umarci hukumomin Niger kan su biya diyar miliyan 50 na ga wani dan gwagwarmaya da ya shafe watanni 18 a kurkuku, hukuncin da yan gwagwarmayan ke yabawa.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unhwani da irin wannan maganganu, ana takurama bayan Allah, ana takurama al'umma, ana takurama demokrasiyyar kan kanta. Lalle ba wata hujja isassa mai ƙarfi wanda ƙarfinta yake inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu yan adam unhwani da ƴancin da doka ta ba su.
Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar, amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. Hande kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Ke dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum hudu sun samu munanan raunuka, yayin da 12 suka ji rauni kaɗan, a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin Shanghai waɗanda ke kula da gundumar Shenzhen da ke Henan inda gobarar ta auku. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu, da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata a lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otel inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar, wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sidini, ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin, hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take, yayin da suke hada-hada a shaguna, sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales, wanda ya hada da Sidini, ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro tun lokacin da annobar ta barke sama da shekara guda da ta gabata. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House. Ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin Biden da jami'an Afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar raguwar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba mai zuwa, wanda ya daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa a farkon makon nan cewa Biden yana fatan tarɓar shugabannin Afghanistan, ƙasar da take fama da rikice-rikice yayin da ake ci gaba da janyewar. Gani da Abdullah sun isa Washington jiya Alhamis, kuma sun gana tare da shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer da Mitch McConnell. Psaki ta ce ziyarar ta shugaba gani da Dr. Abdullah za ta ƙara haska haɗin gwiwa mai ɗorewa tsakanin Amurka da Afghanistan yayin da ake ci gaba da shirin rage sojoji.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu, inda a Najeriya masana harkan ilimin kasuwanci suka bayyana cewa amfani da kuɗin yanar gizo wato na cryptocurrency ba halattacciyar hanya bace ba ta gudanar da cinikayya wanda ya saba da tsarin dokokin Najeriya. Ga Baraka Bashir ɗauke da ƙarin bayani.
Makarantar New Oxford Academy da ke Kano ta ce ta amince da karɓar cryptocurrency a matsayin kuɗi domin biyan kuɗaɗen makarantar yaransu. Shugaban wannan makaranta ya ce ƙasashe da suka shiga ba tuni suka daɗe suna amfani da cryptocurrency a matsayin wata hanyar karɓar kuɗi da za a yi musayar cinikayya da su. Hakan ce ta sa suka amince da wannan tsari na karɓar kuɗin makaranta ta hanyar cryptocurrency. Sabiu Musa Haruna, shugaban makarantar New Oxford Academy, ya ce a wannan zango ne suka fara amfani da cryptocurrency.
Tunda ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo da musabun abubuwa na tsarin rika, kuma a karin kan mun samu cikakken tsari na gudanarwa, to ma bara mu embrace din wannan abu domin ganin tun kafin lokaci ya kore mana. Idan abu zai da mutum lokaci ya kore mana, amma idan muka dauka tun daga yanzu duk wanda zai biyo ba sai dai biyo bayan mu kware din mu riga mai gidi, sannan shi ne kusan kai na farko da hakan ya faru gaskiya.
To ba ka la'akari da gwamnatin Najeriya ta hana Bitcoin?
A gwamnatin Najeriya ba hana wata ba, dan kin dai kasa yin briefing gaskiya tun February da suka dakatar da bankunan su wajen taimakawa financial institution. Tuyi magana sun ce na farko ba sa discredit din mutane akan cryptocurrency, sannan kuma su ba hadawa suke ba.
Ya ce a yanzu haka iyayen yara 15 ne suka biya kudaden makarantar yaran su ta hanyar cryptocurrency.
Sunana Sunusi Rufai Muhammad. Kai kwadam sai na ji sanarwa ai makaranta da kannena suke sun sanar da cewa za su yi accepting shi wannan abu da muke yi a matsayin kudin makaranta da za a biya. Kuma nazo mun tattauna da su tsarin gaskiya ya min dan har ma na biya kannena da Dodge kamar yace ya sanar da
kuma na mufta Husaini baban yaya. Gaskiya ina da yaro yanzu haka ma yana medicine a UK na din cryptocurrency na dauki nauyin sa yake karatu yanzu haka. Nan ina da yaya guda biyu suma akan cryptocurrency dan da a makarantar gwamnati suke.
To da wannan makaranta ta fito da wannan tsari ya kai je
saboda abu ne wanda mun yi investment sosai kuma abu ne mai alkhairi.
Wani masanin harkan kasuwanci da ke Jami'an Federal University Dutse, Dr. Abdul Nasir Turawa, ya ce ba halastacciyar hanya ce ba wata makaranta ko biyan kudaden kasuwanci ta hanyar cryptocurrency.
Amma muka dawo kaman kasashenmu na Afrika, musamman kasar Nigeria, babu waɗannan dokoki. Abin da ya kasance da ake cewa kawai legal tender a Nigeria shine naira. Saboda haka wata makaranta ko wata hukuma su ce za su yi amfani da shi wannan kuɗi na crypto wajen karɓar kuɗin makaranta ko wajen ta siyar da sayarwa, tabbas ya saba doka. Saboda a dokokin Nigeria abinda aka sani shine kawai shi Central Bank Act, Central Bank of Nigeria, wato babban bankin ƙasa, shi kadai ya ba dama don issuing abin da ake cewa legal tender ɗin ko wani kuɗi da za a iya amfani da shi. Kuma har yanzu Central Bank ba su yi dokoki ba ko kuma ba su amince da shi wannan crypto a matsayin legal tender a Nigeria ba.
Ya ce har kawo yanzu babban banki ba ta halatta amfani da wannan kuɗi na cryptocurrency ba wajen gudanar da cinikayya, kuma har yanzu babu wata doka da ta amince da haka illa haramta yinsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka, kada dai a shagala, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku, tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari, kuma ana sa ran nan ba da dadewa ba za ta sha gaban zage na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021, a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa, annobar ta sake bulla a kasashen Afirka 12. A halin yanzu an gano nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India a cikin kasashen Afirka 14. Daraktan yankin Afirka a hukumar WHO, Dr. Matshidiso Moeti, ta ce yaduwar zage na uku ta shigo da sauri, tana yaduwa da sauri tare da karin adadin waɗanda suka kamu. Sannan ana samun karin rahotannin rashin lafiya mai tsanani. Sabbin karuwar yana barazana zama mafi muni da Afirka har yanzu bata taba gani ba. Zage na ukun yana zuwa ne yayin da Afirka take fama da karancin allurar rigakafin COVID-19. Hukumar WHO ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin ɗari da 'yan Afirka suka samu cikakken rigakafin. Yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan 2.7 a duniya, hukumar WHO ta ce ƙasa da kashi 1.5 ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar Afirka. Jami'an gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. Sakin ɗan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa, ci har da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da takadan Amurka a Sri Lanka. Sun ce hakan na raunana tsarin doka a Sri Lanka. Jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati.
A gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu garzaya Jamhuriyar Niger, inda kotun ECOWAS ta umarci hukumomin Jamhuriyar Niger su biya diyar miliyan 50 na sefa domin share hawayen wani dan gwagwarmayan kasar da ya shafe watanni 18 a kurkuku bayan da ya kira wani gangamin nuna adawa da dokar harajin kasar a shekarar 2018. Ga Suleiman Mumine Barma da cikakken rahoto.
A watan Afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta kama Sadat Iliya dan Mala na kungiyar MPCR bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a Damagaram, saboda a cewarsa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar Nijar ba. Bayan shafe shekara guda da rabi ana kai ruwa rana a kotunan cikin gida, lauyoyinsa suka garzaya kotun ECOWAS a watan Satumban 2019, wacce a zamanta na larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara. Maitre Budal Efred shine lauyan Sadat Iliya dan Mala.
Cikin sakamakon nan ta nuna cewa kasar Niger ta yi violent dukkan alƙawuran da ta doka na kan harkar karin mutuncin dan adam, kuma an yi kwandananta an ce ta biya Sadat Iliya dan Malam wannan na MPCR Zandar na Société Civile na Zandar ta bashi haƙin shi miliyon 50 nan da wata uku ta tura rapor can kotu ta ce lalle ta bada wannan miliyon 50 Sadat ya shiga haƙin shi. Muna zaton wagar decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa. Mutum nawa aka kama ga Demir Dijit, mutum nawa aka kama Demir Dijit, mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu.
Kama 'yan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin Afirka da na shesin Sahel, saboda abinda suke kira dalilan tsaro. Sabili kenan kotun ECOWAS a yayin wannan zama ta gargaɗi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a.
A kama mutum sai wata uku a sigari da baci yarar ne muka yi baka da dai duka yawanci ka diba kasashen ECOWAS nan ga hatta ma wanga na jisen Sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce terrorism a dukkan to wannan ma kotu ta ce babu terrorism, bai hana meeting, bai hana reunion, bai hana seminar, bai hana ba manifestation zai hana. In ka yi manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani dan ne kai responsible, amma bai hana ku samu duwa a wata manifestation duwa na renewal.
Shugaban kungiyar MPCR na kasa baki daya Alhaji Nuhu Muhammadu Arsika ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo domin a cewar sa mataki ne dake karawa dukkan yan gwagwarmayar Afirka karfi akan aiki.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unhwani da irin wannan maganganu ana takurama bayan Allah ana takurama al'umma ana takurama demokrasin kankanta lalle ba wata hujja isassa mai kaihi wanda kaihinta ya kai inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu ƴan adam unhwani da incin da doka ta ba su suma.
Na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan hukunci sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba domin kakakin gwamnati Tijani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdul Dangala Dima da na tuntuba ta waya ba wanda ya daga wayar sa haka kuma basu maido min amsar sakon SMS din da na aika musu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman. Bari kuma mu je jihar Imo inda gwamna Hope Ozidimma na jihar Imo ya gana da kungiyar manoma da masu fataucin albasa a Najeriya. Ga wakilin mu Alphonsus Okoroigwe da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Imo Senator Hope Ozidimma ya gana da shugabannin kungiyar manoma da masu fataucin albasa ta Najeriya a Owerri babban birnin jihar. Yayin da hukumomi na ci gaba da ƙara inganta dabaru da masakaimi wajen kawo ƙarshen ayyukan ƴan awaren Biafra da ke gurgunta lamuran cinikayya da kasuwanci a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Alhaji Aliyu Isa shine shugaban kungiyar masu fataucin albasa ta Najeriya, kuma ya ƙarin haske game da wainar da aka tauya a wannan ganawar.
Kwanakin baya in baka manta ba mu ƴan albasa kungiyar manoma ƴan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasa mun shiga yajin aiki. Daga bisani shi gwamnan jihar Imo ya kira mu yake so ya ji ya aka yi ba a kawo musu albasa nan jihohin kudu maso gaba. Da muka zauna da shi gwamna abu uku muka bida gare shi. Mun faɗa mai hasarorin da muka yi sanadiyan wannan rikice-rikicen da ake samu a kudu maso gabacin Najeriya. Ya ji mu kuma koken da muka gabatar mai guda uku ne. Na farko mun roƙa cewa muna so a samu mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin membobinmu. Na biyu muna so a kafa wani kwamiti da zai kunshi mutanen da suke nan kudu da kuma membobinmu na nan arewa. Na ƙarshe kuma mun roƙe shi a ga cewa an biya mutane asaran da aka yi musu, saboda hakan nan shi gwamna ya yi alƙawari insha Allah zai kyautata ma mutane saboda kuma ga kasuwancinsu.
Nawa ne kuke hange shi ta gwamnatin jihar Imo za ta
yi? Ka san duk abubuwan da mutum zai yi ya yi abu na gaskiya. Trela biyu ne aka wawashe ma mutanenmu, wanda kowane trela akwai buhu 450. Trela biyu buhu 900 ne. Kuma ko a lokacin da abin ya faru buhun albasa guda 15,000 ne. Kaga in ka buga 15,000 so 900 sai baka miliyan 13,500. Shi kurin muka bida ga gwamnatin jihar Imo babu ƙari babu ragi.
To ko me gwamnatin jihar Imo ta bakin Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo na musamman kan lamuran arewa cike cewa
hakika wannan taro da aka yi yau da gwamnatin jihar Imo ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillah. Tunin nan ya dauki fararen matakan da sa'annan kuma ya dauki alƙawarin zai biya kowa kuɗin shi da masu shanu da masu albasa, kuma ya ce kowa ya ci gaba da kawo kuɗi kaya nan gare insha Allah za a kara martaban shi a kara zuciyar shi a kara lafiyar shi insha Allah.
Daga asusun gwamnatin jihar Imo ne zai biya wannan asarar da aka dauka.
Wannan asarar da aka yi shi ya dauki nauyin daukan alhakin biyan wannan abu. Kaga da al'umma sa gaba ɗaya da suke arewa da ko ina da ke cikin ko ina su buɗe hanyar su kowa ya kawo kayan kasuwar shi kuma kowa ya zo ya ci gaba da kasuwar shi kuma mu mu zauna lafiya da mutane. Allah zai kare mu ya kare dukiyar mu ya kare lafiyar mu.
Wannan na zuwa ne bayan wasu manyan ƴan kasuwa ƴan kabilar Iwa ƙarƙashin jagorancin Chief Emmanuel Iwanyamu suka kira wani taro a Owerri babban birnin jihar Imo ranar Laraban da ta gabata, inda suka buƙaci ƴan arewa masu harka a kudu maso gabas su lissafta asarorin da suka tafka sakamakon hare-haren ƴan awaren Biafra tare da tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin dukkanin mazaunan yankin. Alphonsu Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31.
A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka. Mahmud Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A shirin duniyar Amurka na wannan mako za mu dora ne kan tattaunawa da muke da Dr. Nasir Damowa dangane da ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a makon da ya gabata, inda muka katse tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, to kamar yadda wasunku suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Dr. Nasir Damowa, mai fashin baki a fannin diplomasiya da ke zaune a nan Amurka, dangane da ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a makon da ya gabata, inda muka dakatar da tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu. A da makon da ya gabata ne shugabannin biyu suka tattauna a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 a birnin Geneva, tattaunawar da ta ja hankalin daukacin duniya. Bari mu dora daga wannan tambaya. Waɗanne fannoni ne Amurkan da Rashin suke yawan samun takaddama a kai?
To, ita dai matsayinta America, wannan kaman interference da
wato kaman katsalandan.
Katsalandan da ita Rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben America wanda ya wuce shine wanda ya hidama America da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar internet. Suna asa kuɗin fansa daga mayan kamfanin su America. Ka san kwanaki da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke abin gama Peter. Ai kasance kasan ma aka samu in ka ji gidan mai sai ka yi layi mai tsauka ne ka samu mai kuma mai ya yi tsada. To kaga irin waɗannan da yake kaga yanzu ita America kusan komai ya koma akan yana gizo. To abubuwan waɗanda suke gidan sun danganta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan internet. To so gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya hidama America, duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makaman nukiliya. Amma kaga waɗannan na shi wannan da ke kaga ita gwamnatin Rasha tana cewa bata da hannu da shi waɗanda ke kawo wannan farmaki ɗin.
To Dr. da yadda cewa shugaba Joe Biden bai jima da hawa kan karagar mulki ba, ban sani ba kamar ya zaka auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu.
To kamar da zai hada matan harko zai yi wuya a daidaita. Kaga lokacin Donald Trump shi kokarin da yake shi ne ya ce ai a zauna lahiya da Rasha, amma kuma hanyar da yake so a zauna lahiya da ita su sanatoci da majalisar
wakilai
da dai gwamnatin gaba ɗaya ta America, wannan ba zai yiwu ba. Saboda a ce Rasha ta zo kamar ta kaga ta katsalan da gawancin zaɓe da aka yi, amma kusan babu abin da aka yi mata. So kaga shi wannan shugaba Donald Trump yana kokarin daidaita zamantakewa ce da Vladimir Putin ba. Saboda ɗaya a ce kasan yana da wannan abingancewa yana tare da manyan shugabanni masu ƙarfi irin kamar shugaban North Korea da sauransu. Amma kuma ya yi watsi da abokan zamantakewa na America waɗanda na tun talitali wato ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasashen yamma haka. Kaga wannan abu bai daidaita ba. Su ba su ji daɗi ba, sannan ainihin yawanci 'yan siyasa America ba su jira 'yan ta haka nan ba.
Yawa, to da yake ka taɓa wannan batu, Joe Biden da ya je wannan ziyara da aka yi a taron na G7 wato ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki, ya yi wasu kalamai kuma na kwantar da hankalin su waɗannan ƙasashe na yammaci da ka ambata na cewa Amurka na tare da su, kada su ji komai. Kana ga za a iya cewa sun gamsu da kalaman na Biden ko kudi har yanzu suna wannan ɗaɗar ɗin abinda ya faro daga zamanin wato Donald Trump?
To gaskiya abinda na lura shi su ne hankalinsu ya kwanta. Amma kuma duk da haka nan kuma suna yin abin kan takatsantsan, tunda ka san har yanzu kusan kashi 50 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Republican suna ganin cewa shi shugaba wannan Joe Biden bai zamo zaɓaɓɓen shugaba ba yadda.
Kamar da suke zargi.
Wanda ya biyo baya ne saboda shi yadda shi shugaba Donald Trump ke ta ingiza su, yana nuna cewa wanga zaɓe bai ba. So har yanzu suna da wannan abin. To in ya kasance a ce kashi 50 cikin 100 na 'yan Republican suna da wannan tunani, kaga su kasashen yamma gaskiya hankalinsu bai kwanta ba, tunda sun ga cewa shugaba Donald Trump yana har yanzu yana da goyon baya ga jam'iyya ce da kuma wasu 'yan America. So kaga suna gani yana yiwuwa ya dawo mulki. To in ya dawo mulki kaga kenan an koma 'yan gidan jiya.
Dr. Nasir Danmawo kenan mai fashin baki a fannin diplomasiya da ke zaune a nan Amurka. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa kasance lafiya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Sakon farko ya ce, ‘yan gudun hijira musamman na jihar Borno, kada ku yi saurin komawa gonakinku har sai kun tabbatar da tsaro ya inganta. Duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke yawan ɗaukar rayuwa musamman a cikin gonakinku. Sako daga yaya Hadiza Ingawa da shugaba Haruna Muhammad Katsina. Sai ra'ayin Haruna Boda Inkaibo ya ce, assalamu alaikum BOA Hausa, muna fatar kwamitin da shugaban kasa ya kafa ƙarƙashin mataimakin shi Osibanjo domin fidda mutane miliyan 100 daga talauci ya yi tasiri, domin mun daɗe muna jin gafara sa amma har yanzu ba mu ga ƙaho ba. Sai sakon ƙarshe ya ce, assalamu alaikum BOA Hausa, muna yi wa daukacin al'ummar Katsinan Maraɗi jajar rasuwan sarkin Katsinan Maraɗi Sultan Maremawa Alhaji Ali Zaki, da fatar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa. Sako daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa. Kafin mu ƙarƙare, ga Hafiz ya sake dawowa don bitan labarai amma a takaici.
Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon ƙere-ƙere a tsakiyar ƙasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. An dai kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum huɗu sun samu munanan raunuka, yayin da 12 suka ji rauni kaɗan. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu, da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House. Ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin Biden da jami'an Afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar raguwar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba mai zuwa, wanda ya daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da injiniyanmu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington, nake ce da ku a huta lafiya.